Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 31 ga watan Mai na shekarar 2021 da uku. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jamhuriyar Niger da barbarewar sha'anin tsaro yana ƙara saka makarantu rufewa a jihar Tillaberi. Za kuma aji masana sun yaba da kudurin sabon gwamnan jihar Jigawa na yin garan bawul ga tsarin aikin gwamnati ta hanyar amfani da fasahohin zamani. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan taron zaman sulhu tsakanin makiyaya da manoma a fadar sarkin Sasa da ke jihar Oyo. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labarin duniya. Harba na'urar tauraron dan adam da Koriya ta Arewa ta yi a yau Laraba bai yi nasara ba, yayin da wani sashen na'urar ya fada cikin teku, a cewar kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta kuma ce ta gano wasu sassan na'urar da aka harba. Harba sabuwar na'urar ta Cholima 1 ya gamu da cikas ne saboda matsalar inji da kuma wurin zuban man fetur da aka samu, a cewar kamfanin dillancin labaran KCNA na kasar. Tauraron na dan adam shine karo na 6 da kasar mai makaman nukiliya ta yi yunkurin harbawa, kuma na farko tun bayan shekara ta 2016. Kamata ya yi na'urar ta sanya tauraron dan adam na leken asirin Koriya ta Arewa na farko a sararin samaniya. Lamarin ya sa wato jiniyar gargadin gaggawa ta tashi, aka kuma fidda sanarwar gargadin shirin kwashe mutane a sassan Koriya ta Kudu da Japan. An dai janye sanarwar daga bisani ba tare da samun rahoton barna ba ko aukur wani mummunan abu. Hukumomin Rasha sun faɗa a yau Laraba cewa barin wutar da kiran ta yi a yankin Luhansk da ke gabashin Ukraine ya yi sanadin kisan mutane 5 tare da jikita wasu 19. Hukumomin na Rasha sun ce harin ya afku ne a wata gonar kiwon kaji da ke ƙauyen Karpati. Sun kuma ƙara da cewa Ukraine ta yi amfani da rokokin HIMARS da Amurka ta bata a wajen kai harin. A nan take dai sojojin Ukraine ba su ce ofin ba game da zargin na Rasha, kuma dama da wuya Ukraine ta fito fili ta ɗauki alhakin kai irin wannan hare-hare. Rasha ce wato Rasha ce dai ke da iko da galibin yankin Luhansk, ɗaya daga cikin yankunan shugaba Vladimir Putin ya yi ikirarin cewa ya haɗe da ƙasarsa a bara, wani mataki da ƙasashen duniya suka yi fatali da shi. A yammacin yau Laraba ne Majalisar Wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a kan ƙudurin da zai fidda yawan bashin da gwamnatin za ta iya cewa har zuwa farkon shekara ta 2025, wata dambarwar siyasa da ake wato da ke faruwa a gwamnatin Washington cikin kwanaki 5 kacal da suka rage mata na yiwuwar ƙasar ta rasa kuɗin kashewa. Mai yiwuwa ne a amince da ƙudurin da zai kawar da ka'idar karɓar bashin dala trillion 31.4 da gwamnati za ta iya cewa a yanzu. Sai dai wasu 'yan Republican a majalisar masu tsatsauran ra'ayi na ci gaba da caccakar matsayar da aka cimma tsakanin shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat da shugaban majalisar wakilai Kevin McCarthy na jam'iyyar Republican, saboda gazawa wajen zaftar yawan kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe a nan gaba, yayin da wasu 'yan Democrat ke cewa an rage kuɗin da yawa. Kai ruwa rana da aka yi ta yi a kan ƙudurin dokar na kuma zama wani abin gwaji ga shugabancin babbar kujera da Kevin McCarthy ke riƙe da ita a majalisar wakilan, wadda ya nasarar ɗarewa a watan Janairu bayan kaɗa ƙuri'a har zagaye 15, bayan kuma ya yi wa masu ra'ayin mazan jiya a majalisar alƙawarin ba su ƙarfin faɗa a ji a yunƙurin yin kasafin kuɗin gwamnati. To kada dai a shagala, ana sauraron cikakkun labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta IAEA ta sake sanya wasu na'urorin sa ido waɗanda dama akwai su a ƙarshe, wato a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 da aka cimma da manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki, waɗanda Iran ta buƙaci a cire su a bara, a cewar hukumar a wasu rahotanni biyu da aka fidda a yau Laraba. Na'urorin da aka sake girkewa na zama wani bangare na hukumar ta IAEA ta shirye sanyawa domin inganta sa ido akan harkokin nukiliyar Iran, inda hukumar ta IAEA tace ta cimma yarjejeniya da Iran a watan Maris a wani kokari na kawar da kikikan da aka samu tsakanin bangarorin game da samun hadin kan Iran. Wani babban jami'in diplomasiya ya bayyana cewa dan cigaban da aka samu kamar yadda yake bayyana a cikin rahoton ya hada da kafa manyan na'urorin sa ido a wurin da ake inganta sinadarin uranium har zuwa kashi 60 daga cikin 100 a cibiyar Natanz da Fordow. Sojojin Sudan sun dakatar da tattaunawa da suke yi da dakarun RSF na kasar game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta. Kamfanin dillancin labarin AFP ya ambaci wani jami'in Sudan da bai bayyana sunansa ba, na cewa gwamnati ta bar tattaunawar ne saboda 'yan tawayen da ba su aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar da aka cimma ba kan lokaci ko so ko kuma wato ko so daya, ciki har da janyewa daga asibitoci da gine-ginen jama'a da kuma zargin dakarun RSF da sabar yarjejeniyar a lokuta da dama a baya. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Reuters ya fitar a yammacin jiya Talata, dakarun na RSF sun ce suna kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar duk da sabar yarjejeniyar da sojojin kasar suka yi. Khartoum, babban birnin Sudan, ya fada cikin rikici da rudani tun daga ranar 15 ga watan Afrilu, lokacin da fada ya barke tsakanin sojoji da dakarun RSF bayan da dangantaka tsakanin manyan shugabannin sojan kasar biyu, wato General Abdul Fattah al-Burhan da shugaban dakarun RSF General Muhammad Hamdan Dagalo ta yi tsani.
A gaida Hauwa Sharif da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, lalacewar al'amuran tsaro na ci gaba da kara yawan makarantu da ke rufe kofofinsu a jihar Tillaberi mai iyaka da kasashen Mali da Burkina Faso, lamarin da ke shafar karatun yara sama da 70,000. Wannan ya sa 'yan fafutuka ke nuna damuwa saboda a cewar su abu ne da zai iya yin mugun tasiri akan makomar dubban yara. Wakilin murya Amurka ya mai sula Mumini Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Sama da makarantu 100 ne aka gano cewa sun karu akan waɗanda ke rufe a watan Oktoban 2022 a jihar Tillaberi sanadiyar matsalolin tsaro. An gano hakan ne a ƙarshen rangadin da ministan ilimi Professor Ibrahim Natatu ya gudanar a wannan yanki daga ranar 23 zuwa 28 ga watan Mayun 2023. Babban jami'i a sashen kula da al'amuran karatu a yankunan da ke cikin dokar ta ɓaci a ofishin ministan ilimi Malam Tahiru Sabara ya yi mana ƙarin bayani.
A yau dai zan ce maka muna da makarantu 920, wanda 891 na école primaire ne, wato na ƙananan yara primary school ne, kuma 29 su ko wannan na secondary ne. Sun kumshi yara kaman 79 zuwa 80. Da wannan lakuloli kashi 91 abu duka an riye su ne saboda matsala ta tsaro wanda garuruwa suka fuskanta. Yan gari da yawa suna so su bude makarantun nan su me suna gudun kaman kada su bude kuma su shama kansu hallo wani bala'i ya afka musu. Kaga yanzu kaman a wajen yanki na Bankilare sabon inspector da aka kai ya yi dan kokari ya dan fara bude lakuloli guda 5 ne ko guda 6 da ya bude. To ya bude su kenan sun samu kaman sati biyu suna yi su wa'annan yan bindiga dadi da suka ji labari suka zo suka ba mutane shaida suka ce alhi lakul.
Ganin yadda wannan matsala ke zama barazana ga makomar yara da kuma irin illolin da abin ka iya haddasa wa zamantakewar al'umma, yasa ɗan rajin kare haƙƙin dan adam nuna damuwa akai. Son Allah Dambashi na shugabancin gamayyar kungiyoyi ta Ruwad.
Rishin ba yaro karatu yana cikin taka haƙƙin dan adam, tunda doka ta tace duk yaron da ya taso ƙasa tana da dole gare ta ta bashi ilimi. To waɗannan yaran an ba su haƙƙin su? Akwai matsala tunda za su ganowa da cewa in ba Allah ya taro su ba sai su ga ba su da wata hujjar da za su tausaya ma ƙasar su.
To sai dai hukumomin ilimi na cewa akwai alamun nasara a tsarin nan na cibiyoyin karantarwa na musamman da aka kullo da shi a farkon shekarar karatun da muke ciki, inda 'ya'yan gudun hijirar cikin gidan jihar Tillaberi ke samun ilimi.
Santar da rugurfin ma su 21 aka yi a cikin jihar Tillaberi kwanan nan guda 15 muka ziyarta wanda cikin guda 15 kin nan kuma hala akwai lakwalojin wanda muke cewa equal da kai su 106 in ka gama wannan equal da ce da wannan santa dirgubar sun kumshi wajen yaro daga 26 zuwa 30 wanda suka guru daga wancan da lakwalojin suka yi mun samu mun kawo 26 zuwa 30 a wannan equal da kai da santa dirgubar
karancin jami'an tsaro da rashin su a wasu sassan jihar Talabiri na daga cikin dalilan da wasu majiyoyi suka ayyana a matsayin waɗanda ke baiwa ƴan ta'adda damar cin karansu ba babbaka a yayin da barayi da ƴan fashi ke fakewa da yanayin da ake ciki a kasashen Mali da Burkina Faso don tabkata asa akan al'ummomin garuruwan iyakokin kasashen nan uku dake arcewa akai-akai domin neman mafaka a wuraren dake da tsaro a jihar Talabiri da jihar Tawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma sai Najeriya. Sabon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Umaru Namadi ya ce batun gudanar da garan Bawul ga tsarin aikin gwamnati shine mataki na farko da zai fara dauka kafin aiwatar da agenda 12 na gwamnatinsa. Sai dai masana sun ce amfani da fasahar sadarwa ta zamani na da muhimmanci wajen farfado da martabar tsarin aikin gwamnati a jihar. Mahmud Ibrahim Kurna dauke da rahoto kan wannan batu.
Bayan rantsar da shi a dandalin Sawaba da ke tsakiyar birnin Dutse a shekaran jiya Litinin, sabon gwamnan na Jigawa Alhaji Umar Namadi ya nanata aniyarsa ta aiwatar da kudurori 12 da ke kunshe a daftarin alkaura da ya yi wa al'ummar jihar, amma ya ce garan Bawul ga tsarin aikin gwamnati shi ne abin da zai fara da shi.
Inda yake za su gudanar da aikin da muke so su gudanar. Idan muka yi wannan kuma wuce a samu asusun ma'aikata mu duba environment din da suke aiki. Mu tabbatar environment din ta yi daidai da yadda suke aiki. In ya haku abubuwan da suke damun su to za mu zauna da su duka mu tattauna waɗannan abubuwan. Sannan idan muka saita waɗannan abubuwan sai mu fito da dukkan abubuwan da muke da su kamar ajiyar dubi mu guda 12 da muke da su kowace za mu dora ta kan city sannan kuma za mu announce commissiononi da sauran ma'aikata da za mu yi aiki da su. To idan ba mu gyara civil service din ta daidaita ba waɗannan mutanen ba za su yi aikin da ya kamata ba.
Tuni dai kungiyoyin rajin cigaban al'umma da na tabbatar da shugabanci na gari a jihar ta Jigawa suka fara tsokaci akan wannan furci na sabon gwamnan na Jigawa.
Idan aka ce aikin gwamnati ya saitu to za ka ga cewa duk wani korafi da ake ya kau. Dama baudewar aikin gwamnatin da ma'aikatan su suke kawo karewar mu'amalar ta yau da kullum. A matsayin mu na wakilan al'umma abin da yake cima kowa ma su a kwariya yanzu harkar tarbiyya ita ce kusan number one. Kowa ya zama za ka ga korafinsa za ka ga akan tarbiyya ne. Because idan ka kalli yanayin aikin gwamnatin za ka ga ba tarbiyya, tukin mota ba tarbiyya, tukin mashin ba tarbiyya, zamantakewa ta sa kaya na yaran mu ba tarbiyya. So wannan abin da ya kamata gwamnati ta kalla ne ta aika kokolon mutane.
Comrade Salisu Mazge Gumal kenan na gamayyar kungiyoyin cigaban al'umma a jihar Jigawa. Sai dai amfani da ilimin fasahar sadarwa ta zamani wajen gudanar da sauye-sauye ga tsarin aikin gwamnati da sabon gwamnan ke faɗi shine abin da ya dace a cewar Malam Sani Ahmad Kazaure, malamin ilimin fasahar sadarwa ta zamani a Jami'ar Tarayya ta Dutse, fadar gwamnatin Jigawa.
Da a yau duk maganar da ake tattalin arziki da cigaba ya ta'allaka ne akan ita wannan harka ta computer da information technology, wanda in dai har gwamnati yana da interest a kai to babu wani abu da ya kamata a yi pushing yanzu forward shine wannan harkar ta ICT. Saboda duk inda aka ci gaba a duniya yanzu wannan harka ita ce abin da take nuna gaskiya da gaskiya babu abin da ya danganci ha'inci a aiki na gwamnati da kuma wasu abubuwa na ci gaban rayuwa. Amfani da ilimin wurin tafiyar da gwamnati yana da matuƙar muhimmanci saboda gwamnati ya gane cewa idan aka gyara abin da ya danganci harkar ma'aikata da aiki to za a samu wani irin rapid advancement, za a samu ci gaba. To shi kuma technology kullum abin da yake fuduwa da shi shine keke da keke layin gaskiya da gaskiya akan abin da ya danganci ci gaba. To wannan shine mataki na farko da wanda in gwamna yayi to in Allah ya yarda ko da wani lokaci aka buƙaci wani abu daga jihar Jigawa za ka samu.
Baya ga tsarin aikin gwamnati, sabon gwamnan na Jigawa ya sha alwashin wadata manoman jihar da kayayyakin gudanar da ayyukansu na noma kamar iri da takin zamani da kuma motocin noma a matsayin matakin haɓaka tattalin arzikin jama'a a sassan jihar ta Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. kafin mu je ga rahoton mu na musamman. Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan yadda aka gudanar da taron zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a fadar Sarkin Sasa dake jihar Oyo. Hassan Umar Tambuwal Gareka.
Tun shekaru masu yawa ake samun rikici a tsakanin manoma da makiyaya a sassa daban-daban na jihohin Najeriya, ciki har da jihar Oyo. Wannan rikicin makiyaya da manoma dai a wani lokaci yana jawo hasarar rayuka da dukiyoyi, kamar yadda ya faru a garin Igana a yankin Oke Ogun a jihar Oyo a kwanan baya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane da dama. Ganin hakan, shugabannin makiyaya da masu ruwa da tsaki suka lara a gidan sardaunan yamma Sarkin Sasa Dr. Haruna Mai Yasin Katsina don a tattauna yadda za a zauna lafiya da juna a tsakanin makiyaya da manoma tare da kaucewa dokar doka ko yin ramuwar gayya. Bayan taron, na tattauna da mahalarta taron
Alhaji Yakubu Bello Arlon Ardoni na jiha Oyo. Dalilin wannan taron a fadan sarki mai martaba Sarkin Sasa wato kan abin da ya faru a bangaren Oke Ogun Igana, saboda akwai mutanen mu wanda garin manoma suka je suka farma kanmu, wato suka kashe mutane 11, maza 3, mata 8, sannan akwai wasu mutane 9 wanda suke asibiti.
Me yasa aka kashe waɗannan mutane?
To mutanen nan magana sama-sama ne cewa akwai wani bairobe mai gona wanda aka tsara, amma mun bincika, commissioner police ya bincika, babu wannan mutumin, tunda an kira DPO an kawo report wajensa yace a'a, an kira area commander an kawo report wajensa yace ba a kawo ba, wanda ya gani wanda aka jima rauni, abinda kina police ya tabbatar mana.
To yanzu gashi kun kira taron zaman lafiya anan fadar mai girma Sarkin Sasa.
Wato mun kira filanin mu ne saboda kuntan majalisar hankali, saboda matakin da gwamnati dauka da commissioner police abinda suka dauka akan cewa wanda ya aikata wannan laifin za su kama su daya bayan daya su kunta su. Saboda haka muka kira filanin mu kowa ya haƙuri, don saboda musulmi an san ki da imani ga zuciya, saboda haka mu yi haƙuri don Allah yasa muka kira wannan yan uwan mu muka yi musu bayani gaban mai martaba Sarkin Sasa.
Yanzu kun gamsu da matakin da shi gwamnan jihar Oyo ya dauka shi da commissioner yan sanda,
kaman bayanin da suka yi mu mun sa masu ido, mun ba su wuka, mun ba su nama, saboda muka wannan mutanen an tabbata cewa an kama su.
To har yanzu kun samu labarin cewa an fara kama wasu?
Eh, daga ciki an samu mutane uku daga cikin su.
Sunana Alhaji Ibrahim Abubakar Jiji, chairman na Miyetti Allah Mabban Oyo State.
Me zaka ce a game da wannan taron sulhu ko zaman lafiya na yau?
Sai ce mun gode ma Allah, domin Allah ya gan dama ne ya dora mana shugabanci al'umma, kuma shugabanci nan shi muka yi umfani da shi wurin ba fulanin mu magana, domin hasara an riga an yi ta, rashi an riga an yi shi, amma muna nan ba mu dauke kafan mu ba akan ba su magana su yi hakuri. Dama shi mai rai abinda zai gani Allah ya riga ya rubuta shi, kuma bai tashi sai ya gashi. To wannan na cikin mukaddari na Allah da ya kaddarci mu gani waɗannan mutane ranar su ce ta kai, kuma fulani mun ba su magana, mun ce su yi hakuri, mu ba abinda gwamnati za ta yi daga ta state har ta federal. Gwamnati zai tafiya zuwa London yace to ya fasa tahiyar sa domin zuwa wannan wurin, kuma yayi kokarin yazo, kuma ya dauki miliyan 1 ba waɗannan mutane na mata da suke zaune, kuma yayi muna alƙawarin za a kama waɗannan da suka yi wannan aika ya ba commissioner yan sanda wannan aikin. Commissioner kuma ya kira mu kuma mun zauna da shi, kuma ya gittare ne ya dauki mataki da duk zai dauka. Kuma mu ma muna da shugabanni da ya shahi national president, kuma na kira shi na sanar da shi duka dai irin abinda ya faru, kuma ga kokarin da gwamnatin jihar Oyo ya dauka da matakin da ya dauka akan dai kada wannan abun ya sake faruwa.
Sai amma wannan ba shine karo na farko da aka samu fada tsakanin makiyaya da manoma ba a nan jihar Oyo har aka samu hasarar rayuka. Shin kaman mai me yake kawo wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma?
Wallahi abun dai akwai fin karfi magana, saboda Allah idan ana son a dakile wannan matsalar wallahi sai an cire son rai. Kada a ce Musa yayi lahi a je a farma Kabiru a kashe shi, ai mu ma ana kashe mu na kullun, mu ma hunda muka hana namu su je su yi ramuwar gayya, su ma Yarbawa in kaddara ta biyo biyo ga namu ya aikata laifi to su daure a bi da wanda aikata laifi a hannun tashi a hannun hukuma a mai hukunci kada su ce an kashe mutum daya mamaki a bi da wanda kashe shi a daure shi su je kuma su kashe mutum 20-30 kaga wannan abu ba shine kai kawo zaman lafiya ba
Salamu Muruf coordinator Southwest Cattle Breeders and Dealers of Nigeria da gaskiya ne na ji dadi irin wannan taro masallah ba dadi da yawan mu muke sani cewa zaman lafiya ya fi komai inda mutum ba shi da zaman lafiya ba lafiya inda yana da kudi ma ba shi da kudi zaman lafiya ya fi komai irin wannan taro sai dinga daina irin abun da ta faru nan sai daina shi kare faru
to idan ka koma gida da wani sako zaka zo ma mutanenka
farko bangiji Allah ya hada mu kamar gene da ruwa ne shine makiyaya da manoma makiyaya ba shi din da yake yi makiyayan shi in ba daji bane manoma ba su din da ake aikin manoman su sai daji sai mu yankuri
wato za ka ga mutanen ku su zama lafiya da juna
san ga musu kuma su yanda duk wanda bai yanda ba ya taba doka kenan duk wanda ya taba doka da kanshi ya san duk abin da idon shi ya kama shi ya da kanshi
sunana Yusuf Haruna shiyaman kungiyar gandan Safulani da malaman asibitin Nigeria Kamjan da jihar Oyo abin da ya kawo mu taron nan na gidan mai martaba sarki sasa mu zo mu danda shi da mu ne da kai mabarna aka kashe mu mutane mu ji mutum 11 kuma aka raunata wadan suna asibiti a hali yanzu ya alhamdulillah a duk lokacin da kira taro na zaman lafiya Fulani suka hado da shugabannin su kaga ba za a ce taro ba yake ba taro ya yake mu goya bayan ka sun yarda da gama cewa a zauna lafiya bare da gaske dama tun kafin a shirya wannan taro ni na kira mutane na faɗa musu don Allah a zauna lafiya bar ma gwamnati ta yake ta
sunana Bello Muhammad chairman Hausa committee kajula local government Iliru Alhaji abin da ya kawo ne kuma hadin kai ga sauran jama'u na Hausawa da Fulani mu zo mu zauna lafiya a mazauna nan kasar Yarbawa mu neme yanda za mu yi mu hada kanmu mu zauna lafiya da su mu da Allah ya ba shugabanci to ya kamata mu zo mu sha wani bayan ma mu hada kai a cikin zaman lafiya a kasar Najeriya idan na koma gida zan gabatar da ma al'umma ta da cewa shugabanni na Bruce baki daya mun zo mu yi taro na neman zaman lafiya tare da wanda muke tare da su
mai martaba sarkin sasa sardaunan yamma Dr. Haruna mai yasan Katsina ya gargadi makiyaya da cewa
kiran da ne ilani abun da mun kana da jire da sun kai mamu na da wani ilani a cikin wani abu ya mutum na yi wani ba mai hura da wani wani ta kafiya shi
baka ne wannan taro ya samu halartar bangarori da ya haji haka jama'a tsaro da su makiyaya na bangarorin meti Allah ga Allah da dai sauransu a tattaunawa da kai da sakon da ka ba su sun aminta da cewa za su zauna lafiya da su da makiyaya da sauran abokan zaman su
na na iya da dan zuwa jama'a ma na zuwa jama'a ne sai wannan tashi hankali wanda ba zai gano ba insha Allah
Limamin masallacin Juma'a a unguwar Sasa Ibadan Sheikh Muhammad Usman yayi nasiha a game da ramuwar gayya
ramuwar gayya aje da musulunci a haram in aka ta kana da zaki ko da kai da hukuma ta jama'a hakkin ka ko kuma ka gamar da ka yi sai Allah ya wani man gafara
taron sulhun da neman zaman lafiya don hana ramuwar gayya da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin sasa ya sami halartar jami'an tsaron yan sanda jami'an farin kaya DSS dogarawan tsaron farar hula civil defense da dogarawan tsaron sashen kudu maso yammacin Najeriya wato Amotekun ko da yake jami'an tsaron sun yi kememe sun kiwa yan jarida magana Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Tabbatacce kuma abu mai radadi shine kana goyon bayan kungiyar wasan kwallo amma ba ta taba cin kofi ba wani mawuyacin abu ne ainin wannan shine hali da mutan jihar yammaci sun ka sami kansu a ciki inda yawancin su ba su ma taba ganin club din su ya kake kofi ba tun bayan kandiya Zakes a 1977 shekaru 46 kenan da ta lashe wannan kambi sakandi 11 white club sabon farko da ta fara lashe wannan ainihin kofi a 1960 kan ya kai kan hazake ta 1977 sai kuma bidiya ma FC da yanzu haka ke kokarin lashe kamban ta dawo musu da farin cikin nasu da sun ka taba ji ɗan wasan Black Stars Ghana za su samu horo na kwala hudu ne kacal kan su yi gaba da gaba da Madagascar a wasan su na neman gurbin gasaccin kofi na Afirka na shekara 2023 ana sa ran kungiyar ta soma samun koro a ranar 13 ta kuma gama shirye-shirye a ranar Juma'a kan ta tashi zuwa Madagascar don wannan gwabzawa ɗan wasan bayan Brighton and Hove Albion Tariq Lamptey ya bayyana niyyarsa na dawowa da ƙarfi a cikin kungiyar Black Stars bayan an bar shi wato ba a kira shi ba yayin da aka kira ɗan wasan da za su yi wasa da kasar Madagasa domin neman gurbi a gasaccin kofin Afirka kan shekara ta 2022 shugaban hukumar kwallon kafan kasar Ghana Kete Kroko ya bayyana amannan shi da wasan sada zumunci tsakanin Black Stars din Ghana da babban kungiyar kwallon kafar kasar Amurka ranar talata da dare hukumar GFA ta bada sanarwar yarjejeniya tsakanin kungiyoyin nan guda biyu inda za su keci reni a ranar 17 ga watan Oktoba da yake magana akan wasan na sada zumunci Kroko ya jaddada muhimmancin wannan damar da Black Stars ta samu ta gwada karfinta da kasar Amurka tsohon kocin din Asante Kotoko Prosper ne ce ogun na asakun gaban masu koyar da kwallo da House of Oke sha'awan dauka aiki ko da yake ba a yi wata zantawa ba tukun da ogun shi ogun dai ya bar Kotoko ne bayan ya lashe ligin din bara kuma yanzu haka ba shi da club sai dai yana a cikin layin masu koyarwa da House of Oke tsananin kauna su dauka yayi musu aiki a matsayin mai koyarwa musamman ma yayin da ake kammala ligin shekarar nan da ainihin shirye-shirye domin ligin sabon shekara da za a fafata da juna da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwana Lamukhtar Abbas ajin Gausa na muryar Amurka Accra Ghana
madalla ga da Ridwan Abbas yanzu kuma ga labarai amman a takeice
Harba na urar tararin dan adam da Koriya ta Arewa ta yi a yau Laraba bai nasara ba yayin da wani sashen na urar ya fada cikin teku a cewa kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa rundunar sojan Koriya ta Kudu ta kuma ce ta gano wasu sassan na urar da aka harba harba sabuwar na urar ta Chalima 1 ya game da cikas ne saboda matsalar inji da wurin zuba man fetur da aka samu a cewar kamfanin dillancin labarin KCNE na kasar Hukumomin Rasha sun faɗa a yau Laraba cewa barin wutar da Ukraine ta yi a yankin Luhansk da ke gabashin Ukraine ya yi sanadin kisan mutane biyar tare da jikarta wasu 19. Hukumomin na Rasha sun ce harin ya afku ne a wata gonar kiwon kaji da ke ƙauyen Karpati. Sun kuma ƙara da cewa Ukraine ta yi amfani da rokokin HIMARS da Amurka ta bata wajen kai harin. A nan take da sojojin Ukraine ba su ce ofan ba game da zargin na Rasha kuma dama da wuya Ukraine ta fito fili ta dauki alhakin kai hari irin wannan harhari. A yammacin yau Laraba ne majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a akan ƙudurin da zai faɗaɗa yawan bashin da gwamnati za ta iya ciwowa har zuwa farkon shekara ta 2025. Wata dambarwar siyasa da ke faruwa a gwamnatin Washington cikin kwanaki biyar kacal da suka rage da ta yi kasar ta rasa kuɗin kashewa. Mai yiwuwa ne a amince da ƙudurin da zai kawar da ka'idar karɓar bashin dala tiriliyan 31.4 da gwamnati za ta iya cewa a yanzu. Sai dai wasu 'yan Republican majalisar masu tsatsauran ra'ayi na ci gaba da caccakar matsayar da aka cimma tsakanin shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat da shugaban majalisar wakilai Kevin McCarthy.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu ne sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu da kyau da wani sabon shirin yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto labarai da Ladies Resham da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Charleston ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.